Manunia. Dole ne fa Najeriya kira shugaban kasar Niger su zama da shi domin ya kawo musu hujjoji ga fa abin da ke faruwa a kasar su kuma kai ba ka wajen kasar shi kamar ka fada kafan matsala ba shi yasa haka
dabta shi ai bushe wa aliyin gidan tarihi na Sardauna wato Arewa House kenan ke nuna bukatar zama da shugaban kasar Niger akan zargin da yana cewa ana kulla masa manakisa gaba da sulhun sasanta yan siyasa a Najeriya kuwa alamu ne ke nuna cewa nesa da yana neman yin gaddamar zuwa kusa
wannan abin da suke yi na abin da ya shafi abin da ba ai ba a ce yayi to gaskiya wannan ya dada raba mu da tsarin da suke
muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamnati Yarima muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gona mun zauna da mai girma Mutawalli mun zauna da mai girma Abdulaziz kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba to shi ma yayi na'am
wasu ƴan majalisar dattijan tarayyar Najeriya kowa gaya wa duniya suke cewa ba lalle bane dan kawai ana ciwo bashi a ce wai za a na kasa kasa
kin ga kamar a wannan ma akwai bashin da za a ansa din domin aiwatar da ayyuka amma annan ha'ilo ina son duri akan cewa ba an san bashi bane ba matsala babban matsala shine ina za a kai kudin
wadannan faso mun ta muka tattabo cikin tarin muryar da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo muku cikin harshen Hausa shiri na 202 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin kasashen Afirka sun bunƙasa da alama kuma bunƙasar amma fa ta bikin bugun juna tsakanin Najeriya da Niger ce ta sa wasu masana ke jawo hankalin kowa yayin kokarin ganin ya kai hankali nesa Dr. Shaibu Shehu Aliyu na gidan tarihi da ke jihar Kaduna wato Arewa House na cikin masu ganin kalaman shugaban kasar Niger fa sun wuce a ce za a dauke su da wasa
to babban hadarin da shi wannan kalaman shi da shi shine nan yadda zai iya jawowa da tabarwa zamantakewa tsakanin Najeriya da Niger sai dai kuma abin da ya kamata mu kalla shi ne nan su kuma Najeriya dole su kalli abin da idan basira su ga shin me ya kawo wannan duk kuma ta ce ya fito gidajen watsa labarai yana wannan ganganu
me kuke ganin za a yi ya magance kila tasirin ita wannan magana
to shi babban abin da kamata a yanzu dole ne fa Najeriya kira shugaban kasar Niger su zama da shi domin ya kawo musu hujjoji da ainihin inda ya samu wannan bayani nasu idan su ma ba su da shi mai kaga ya ba su dama su yi ilmantuwa cewa ga fa abin da ke faruwa a kasar su in kuma in sai siyasar Najeriya ne ko wani soji suke zai amfani da shi domin su kawo rudani da rashin mutuncin lafiya kaga za su yi maganar al'amari amma shi illan abin da yasa me yasa ya fito kafin labarai yayi maganganun
ana ganin wai bambancin gwamnati wannan ta soja wannan ta demokradiya kila kamar
ai yanzu ana magana abin da zai shafi lalacewar zamantakewa da kuma tabarwa yanzu ko kaga ai magana an wuce wannan gurin yanzu
to amma shi chairman yana nuna ai ya riga ya gayyaci manyan jami'an tsaron Najeriya
mun gani ya gayyata bai taso ba ai ba ta yi ba ya kamata in dai da gaske yake ya iya kaiwa kai tsaye ga shugaban kasa in shugaban kasar Najeriya bai dauka mataki ba kaga yana da hujjoji shi a lokaci kaza rana kaza nazo na samu shugaban kasar Najeriya ga abin da muka tattauna ga shi ga bayanan da mun bashi amma bai tsaki matakai ba kuma kai ba ka ba shugaban kasar shawara kamar ka faɗa kafan matsala ba shi yasa haka
shi kuwa shugaban gamaryar wasu kungiyoyin matasa da dattawa a Najeriya Honorable Yusuf Abubakar Dingadi cewa yake kalaman wasu malamai a Najeriya akan zargin da shugaban kasar Najeriya yi wa Najeriya fa na nuna cewa samsu ma ba su da kishin kasa
mu muna ganin malaman nan bai dace akan waɗansu abubuwan da suke yi ba yanzu misali abin da ya faru a Niger duk wanda ya san cewa musulmi ne ya san kishin kasa na daga cikin imani amma yau an samu malamai suna goyen bayan abin da shugaban kasar Niger ya faɗa ba tare da yin bincike ba mu tuna da cewa shugaban kasar Niger kwanan baya ba shine ya kori jami'an diplomasiya na Amerika da zargin cewa sun zo za su yi mai juyin mulki don haka shi ba abin da yake bukata illa kullun ya nemi abin da zai tallata domin ya dauki hankalin ƴan Niger ƴan kasarsa sannan yanzu a ce wai dan Najeriya ya murna ya ji dadi ya ga ana zagin shugaban kasarsa Bola Ahmed Tinubu a garin Miami to me kake magana shugaban kasa Bola Tinubu shugaban kasa ne zai wuce wani zai hau in ka wulakanta Najeriya ka wulakanta wannan kujerar a duniya za a dauke ka wa don haka ƴan Najeriya kamata su mai da hankali a akan kishin kasa. Bola Tinubu din nan mun sa akwai inda yake kasa, akwai kuma inda ya samu nasara. Mu a bangaren mu Sokoto Kebbi Zamfara akan sha'anin tsaro, akan hanyoyi alhamdulillah, amma akan kauyuka ya san akwai matsala a gyara, domin Bello Tuju ya zama mutane karfin kafa, ya zama bala'i.
Shi kuwa ma dugun konkwasiyan da ya taka takarar shugaban kasa cikin jam'iyyar NNPP a zaben da ya gabata, Sanata Rabi Musa Kwankwaso kware bayan masu tallan hadaka da shi yayi a wani taron manema labaru na kasa da kasa.
Na farko ni ban zauna da ko su Peter Obi ko su Atiku akan a zauna a yi wata yarjejeniya ko wata ka'ida ba. To gaskiya na yi mamaki da na ji waɗansu, musamman su Atiku, suna an ce suna meeting, musamman akwai malamai da suka tara na samu labari suna gaya musu cewa an zauna da ni. Na yarda shi Atiku zai shekara hudu, in ya gama ni kuma yi shekara hudu, in kuma muka gama shi Peter kuma yi shekara takwas. To na yi mamaki domin wannan abun ba gaskiya ba ne. Shi wannan maganar haduwa mun ce hannunmu a buɗe yake, amma wannan abun da suke yi na abun da yake ya shafi kamar ƙarya ko zalunci, abin da ba a yi ba a ce yayi, to gaskiya wannan ya daɗa raba mu da tsarin da suke yi. Kuma kowa ya san ai irin dalilin da ya sa na bar jam'iyyar PDP, har muka bari na tafi na je na ɗauko wannan jam'iyyata ta NNPP. Abun farin ciki a guna na cikin nutsuwa.
Sai dai kuma shi shugaban majalisar malaman jihar Zamfara Sheikh Ahmad bin Kano ma cewa yake majalisar ta riga ta yi nisa akan sulhunta manyan 'yan siyasar Zamfaran da ba sa ga miciji da juna saboda bambancin siyasa.
Mun zaɓi farko manyan mutane guda uku zuwa hudu cewa lalle mu je mu zauna da su. Muka kai ƙarshe mu fara zauna da shi mai girma gwamna na yanzu gwamna Dauda, muka je muka rubuta takarda kuma ya ba mu izini, muka tafi gaba ɗaya muka zauna da shi, zama ya kai na awa uku. Kuma abinda muka so don girman Allah su samu su fahimci juna don a samu magance wannan matsala ta tsaro, kuma jihar Zamfara ta samu ci gaba. Yace mana shi a shirye yake, duk wani abu da aka neme shi na neman maslaha zai yi. Sai muka tashi muka nemi izini ga shi mai girma karamin minista mutawalle, nan take ya ba mu izini. Akai dogon bayani ya tabbatar mana a shirye yake duk abinda zai kawo ci gaban jihar Zamfara da magance wannan matsalar tsaro, ya bada haɗin kai. Muka tashi muka isko mai girma Abdul Azizi Sanata, to ga gudunmuwar da kai ma muka so ka bayar, ita siyasa a bar ta can daban. Shi ma yayi na'am ya tabbatar mana da cewa insha Allah zai iya kokarin shi. Dan nan muka tashi muka je wurin mai girma tsohon gwamna Yarima, muka je muka zauna da shi, shi ma muka ci to gashi yanzu mun zauna da mai girma gwamna, mun zauna da mai girma Mutawalle, mun zauna da mai girma Abdul Azizi, kuma dukkan su mun gaya musu wannan aiki ba wani ya samu ba, ita majalisa ita ta sa kanta da kanta. To shi ma yayi na'am, wannan tabba an yi haka, kuma har yanzu muna nan muna jira.
Shi kuwa Sanata Babangida Hussein na Masar dan tarayyar Najeriya daddagewa yake cewa a gaskiya kasafin kuɗin da Tinubu ya tura wa majalisa zai taimaka wajen ci gaban Najeriya a kowane sassa.
Eh, mun yi karatu na biyu, kuma kowa ya kawo irin fahimtarsa da irin bayaninsa, da kuma sai karatu na uku wanda daga nan kowane kwamiti zai je ya ɗauki ɓangaren abin da ya shafi kwamitin sa, kuma ya duba ya gani
yaya batun January zuwa December na aiwatar da kasafin yanzu ya kauke nan.
To ai, mafi muhimmanci ba lokaci ne muhimmanci ba, mu abu da yake da muhimmanci a gare mu abin da zai shafi al'umma. So da ba damuwar mu a fara a January a ƙare a December bane ba, a'a, damuwar mu menene amfanin sa ga al'umma, kuma me amfanin mutane su amfana daga cikin kasafin kuɗi.
To kana ganin za a ci gaba da karɓo bashi na waje da cikin gida kenan saboda aiwatar da kasafin?
Eh, ai kin ga kamar a wannan ma akwai bashin da za a ansa din domin aiwatar da ayyuka, amma annan hailo ina so in duri akan cewa ba an san bashi bane ba matsala. Babban matsala shine ina za a kai kuɗin, inda za a bashi.
Iyaka batutuwan da za mu yi bajan muke na cikin wannan shiri na manuniya, sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke. Kullum kwanan duniya ranar da aka keɓe za su sauka, kuma tana ƙara matsowa kusa-kusa, domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 875 ne su yi sallamar sakin kudirin da a kansu ne dama suke ta faman gasa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku, musamman ma da Nasiru Armeli kayan babban birnin tarayya Abuja da Abdulrazzaq Bello kauren jihar Zamfara da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi musamman ma dai daga majalisa. Ni Isa Lol na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sukun mako idan Allah ya saki sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya.